Daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. Abin ne mai dake jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar Voice of Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Niyya dake birnin Kunni Hamada da Dalol FM. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau Laraba 21 ga watan Fabrairu shekarar 2018. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana tsakanin labaran duniya.
Masu uraji a Syria sun ba da rahoton mummunan harin jiragen saman yaki na kasar a yau Laraba akan wani kauyen Damascus dake gabashin Ghouta. Jami'ai Amurka sun ce an shirya mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai gana da jami'ai daga Korea ta Arewa, amma daga Korea ta Arewa ta soke zaman tattaunawar dab da an kusa da fara ganawar. Haka kuma jami'ai a babban birnin Florida sun shirya a yau Laraba domin ɗaruruwan ɗalibai da za su yi maci a inda suke kira ga wakilan majalisar dokokin jihar su zartar da kuduri mai tsauri akan mallakar bindigo.
To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar Yobe sun musanta rautani da ke cewa adadin ɗalibai mata da suka bata bayan wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a makarantar Dafci ya kai 94.
As far as your concern is not correct because of matabatar ba. To, I will give the correct figure when we finish.
To a can birnin Sokoto kuwa a Najeriya an baza jami'an tsaro bayan wata takaddama da ta kai ga mutuwar wasu matasa biyu.
Ya yi wannan al'amarin ya faru?
Ni ya bi nuna gida wallahi ya bube bakin galka muna zamanin yanzu ya hito da mashiɗi ne ya ba mu naira 100 mun ga sai fara kai mun ga cewa Allah shi ke yi. Kullu kullun ba mu tashi ba wallahi kullun sai labari ya zama cewa an halle shi.
Muna dauke da ƙarin bayani kan wannan rahotanni da ma wani rahoto kan matakin da majalisar dokokin jihar Nasarawa ke shirin dauka domin daƙile barkewar rikici. Sannan shirin himma na ladan na nan tafi baya ga haka. Muna nan dauke da sakonninku amma da farko ga Nazir da labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. Jami'ai a Amurka sun ce an shirya mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai gana da jami'ai daga Korea ta Arewa a farkon wannan watan. Amma Korea ta Arewa ta soke zaman tattaunawar dab da an kusa da fara ganawar. An shirin zaman tattaunawar ne a ranar 10 ga watan Fabrairu yayin da Pence ya kai ziyara a Korea ta Kudu domin bikin bude wasannin Olympic na hunturu a Pyeongchang wanda aka fara a ranar 9 ga watan. An shirya mataimakin shugaban kasar zai gana da Kim Yo Jong, yar uwar shugaban Korea ta Arewa Kim Jong Un da kuma Kim Yong Nam wanda yake shugaban kasar na jika na yika. Waɗanda suka jagoranci tawagar Korea ta Arewa a yayin bikin bude wasannin. Kamar yadda jaridar Washington Post ta ce an shirya za a yi ganawar a fadar shugaban kasar Korea ta Kudu da wacce ake wa lakabi da Blue House. A halin da ake ciki kuma rundunar sojin Japan ta ce ta kalli musayar kaya tsakanin jiragen kaya na China da kuma Korea ta Arewa a cikin teku wadda take zargin ya saba wa takunkumin kare tattalin arziki da Majalisar Dinkin Duniya ta kakaba wa Korea ta Arewa. Masu raji a Syria sun ba da rahoton mummunan harin jiragen saman yaki na kasar a yau Laraba a kan wani kauye Damascus dake gabashin Ghouta wanda wannan satin ya fuskanci mummunar jerin tashe-tashen hankula rabon yankin da yaga irinsa ya dauki shekaru. Kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Syria mai cibiya a Ingila ta ce harin da jiragen yakin kasar suka kai ta sama ya kashe kimanin mutane 250 tun ranar Lahadi, rabon da a halaka mutane masu yawa haka cikin ɗan ƙaramin lokaci tun shekarar 2013 lokacin da aka kai hari a yankin da makamai masu guba. An sami ƙarin tarzumar a yayin da dakarun Syria ke ɗaukar matakan sake ƙwato wurare daga hannun 'yan tawaye bayan da suka yi wa gabashin Ghouta ƙawanya na tsawon shekaru huɗu. Hakanan wannan lamarin ya biyo bayan matakan soji daga ɓangarori da dama na ruguza ƙungiyar ISIS daga yankin da ada suke riƙe da shi a Syria. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Jami'ai a babban birnin Florida sun shirya a yau Laraba domin ɗaruruwan ɗalibai da za su yi maci a inda suke kira ga wakilan majalisar dokokin jihar su zartar da ƙudurin da zai taƙaita ko tsaurara mallakar bindiga bayan mummunan harin kan mai uwa da wabi a wata makarantar sakandare a kudancin jihar. da bindiga ya harba mutane 17 a makarantar secondary mai suna Marjorie Stoneman Douglas dake Parkland a satin da ya gabata. Dalibai daga makarantar da kuma wasu wurare a Florida da sauran jihohi suka tashi haikan danganin shugabanni a matakin jiha da kuma na tarayya sun dauki mataki na hana haka sake aukuwa. Fiye da daliban Stoneman Douglas 100 ne suka shiga motoci zuwa birnin na Tallahassee domin su shiga gangami da jerin gwanin a yau Laraba. Haka nan za su gana da shugabannin majalisar dokokin jihar. Gami da ƙari bayan rallin na yau Laraba a Tallahassee, shugaba Donald Trump bayan shawarar da ya bayar na haramta na'urorin da ka iya maida bindigogi zuwa makamai masu sarrafa kansu da kuma ƙarfafa bincike akan masu sayan bindigogi. Shugaban na Amurka Donald Trump zai jagoranci zaman sauraron a yau Laraba a fadar White House da ɗalibai da iyaye gami da malamai waɗanda harbin kan mai uwa da wabi ya shafa a Amurka. An kashe ɗan sandan Afirka ta Gudu 5 da wani soja ɗaya da baya bakin aiki bayan wani hari da aka kai a yau Laraba a wani ofishin ɗan sanda a wani ƙauye. Mai magana da yawun ɗan sanda ya ce ɗan daba ne ɗauke da makamai suka farma ofishin ɗan sandan a kudancin ƙauyen Enkobo jim kaɗan bayan ƙarfe 12 na dare. Suka kashe uku daga cikin ɗan sandan, suka sace tilin makamai, suka kuma kame ɗan sanda biyu yayin da suke shirin gudu a motar ɗan sanda. An harbe sojan ne a yayin da ɗan daban suke shirin guduwa. An gano gawarwakin ƴan sandan biyu da suka kama daga baya bayan sun jefar da motar da suka sata a gefen hanya. Ministan ƴan sanda Fikile Mbalula ya kira wannan hari da mummunan tashin hankali a ƙasa. Afirka ta Gudu na ɗaya daga cikin ƙasashen da suke kan gaba a yawan aikata miyagun laifuka a duniya.
Nazir Ahmad Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To da farko hukumomi a jihar Yobe sun musanta rahotanni dake cewa adadin dalibai mata da suka bata bayan harin da wasu ƴan bindiga suka kai a makarantar ƴan mata ta Dafci a jihar Yobe ya kai 94. Kwamishinan ma'aikatar ilimi a jihar ta Yobe ya ce har yanzu suna kan tantance adadin daliban da ba a gani ba. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Haruna Daudabi aiko mana daga Maiduguri.
Gwamnatin jihar Yobe ta ce har yanzu bata gama tantance adadin matan da aka ce sun bace ba sakamakon hari da wasu ƴan bindiga suka kai musu a daren Litinin. Kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Yobe Alhaji Muhammad Amin ne dai shaida min ta wayar ho wanda ya ce waɗannan adadi ko kuma gididdiga da jama'a ke bayarwa ba sahihi bane, dan har yanzu basu gama tantance adadin ɗaliban da suka bace ba. Wanda shi akwai wasu bayanai dake nuni da cewa ana da ɗalibai 704 ne a wannan makaranta, yayin da yanzu hakan aka samu 610, sauran guda 94 din ba san inda suke ba. Ma commissioner yace wannan kididdigan ba daga wurin su bane, gama abin da yake shaida mun tawaitar ho kamar haka.
A'a, ba mu confirm ba because we are still muna kalautan su suna zuwa su gabana biyu uku hakan na, so you cannot say categorically wannan ba ga don su ba ko ba haka ba. Aha, saboda haka suna su din ma yanzu ya so
ba, gama wannan labarin da aka buga cewa 94 din ba gaskiya bane kenan tunda ba ku tabbatar ba.
As far as your concern is not correct because mu tabbatar ba. I will give the correct figure when we finish doing everything.
To komai al'umman jihar Yobe ke ji ne game da gwagwanan lamari, sanin cewa ana murnan zaman lafiya ya so mu dawowa wannan yanki. Ga dai abinda wannan malamin ke cewa.
Ana magana da kusan dan gwata kare sanin daga jihar Yobe.
To ya kuke ji game da wannan abin da ya faru na zuwa wannan makaranta da aka kaiwa hari?
A'a, alhamdulillah, kai gaskiya muna cikin jimami musamman mun cikin garin Karasuwa.
To ya kuke kallon wannan lamarin ne dan gwata gami ganin cewa ana gani kamar an so mu samu zaman lafiya kuma ce har an sake shiga makaranta an yi wannan aikata?
Kamu mun san abin da yake faruwa saboda bayan sati biyu da kusa da dinnan na gudun dakcin na da ba ka san wannan abin.
To yanzu wani hali yake ciki a jihar Yobe nan?
A jihar Yobe dai musamman wajen da suke cikin gaskiya za ka walwalan ka ta dan ja baya ba kaman da kanan jiya kafin abin ya faru ba.
Amma ko wani barazana ne ko kuwa ba wata barazana da kuke fuskanta?
A gaskiya ba wata barazana, kawai sai dai saman zaman suka ana mun shige da fice haka. Na bincike.
Sai dai a daidai wannan lokaci da al'umman wannan yanki ke nuna alhidin su, to kuma al'umman yankin karamar hukumar Askirau ba nuna godiya suka yi ga shugaba Muhammadu Buhari da rundunar sojan Najeriya game da sake yanto ƴaƴansu da ƴaƴan gungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su. Gama abin da shugaban dattawan wannan yanki da ake kira Magi Elders wato barista Isa Mudi suke cewa
da mu zada ma mu zama gode ma shugaban kasa da sauran jigajigansa wanda suka taimake mu aka samu wannan matanin. Kuma muka ji labarin matanin nan sanar lafiya kalau kamar yadda suka tashi. Wannan dai ba wani godiya banda mu gode ma Mr. President.
Kamar waɗannan mata da aka sake yantuwa kun samu kun gana da su ko kuma kun gansu ko kun yi magana da su?
Mu yi waya da su. Dukkan su mu yi waya da su suka ce sanar lafiya kalau ana kula da su a Abuja.
Su nawa ne adadin waɗannan mata kuma su nawa ne yanzu haka aka sake yantuwa?
Wanda aka samu da su guda 10 ne. Dama mata mu guda 10 ne suka tafi da su.
To tun daga wancan lokacin zuwa wannan lokaci kamar sun gaya muku irin halin da suka shiga dan cewa kun waya da su
dole dama zama a daji ai ba gida bane dole ko ba su matsala jewa tunda su zauna daji ba sa gidajen su.
Wannan lamari na garkuwa ko kuma satar mutane a iya cewa sabon abu ne a wannan yanki na arewacin Najeriya ganin cewa shekarun baya sai dai a ji labarin aukuwa hakan daga can wani bangaren kasar amma yanzu hakan duk wani matafi hankalinsa a tashe yake dan gudun irin abin da kai ya komo akan hanya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Torotani daga jihar Sokoto tana cewa yanzu haka an baza jami'an tsaro a wani mataki na zama cikin shirin kotakuwa na tsakiyar birnin Sokoto a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar bayan harba wasu matasa biyu da ake zargin wani jami'in hukumar kula da gidan yari ya yi. Daga birnin na Shehu ga rahoton da Murtala Faruk Sanyi ne ya aiko mana.
A cewar shaidun gani da ido, lamarin ya auku ne da sanyin safiyar yau sa'ad da jami'an hukumar gidajen yari ta Najeriya suke kokarin kai wani da ake tuhuma a karamar kotun kan wuri da ke tsakiyar birnin na Sokoto sa'ad da suke kokarin sauya shi cikin wata mota sakamakon lalacewar motar su da ta dauko shi tun da farko. Wasu majiyoyi da ba a tabbatar ba sun ce wasu magoya bayan wanda ake tuhuma din sun yi yunkurin kwace shi ne daga jami'an. Abin da ya sa daya daga cikin jami'an ya yi harbi da bindiga wanda ya sami wasu matasa biyu da ke wucewa akan titin bisa babur.
To da motar ta lalace sai aka ce to aje a kawo wata mota don a yi juyen ma'aikatan. Ana tsakar juyen sai mutane suka zo suka hana a tsora kuwa suna cewa Allah shi yanke ma yan gidan yarin wahala. To daga cikinsu an juya din za a tahi sai gondoroba daga cikinsu ya sabula ya alba. Yana halbuwa kusa ga da ya halbin sai ya kankantaro sai tare. To mai mashin na kawa ya dogo ruwa sai ya kwaɗi. Gudan shi kuma ya same shi ga kai gudan ya same shi ga awaju.
To sunana Alhaji Bello mai jama'a. Abin da ya kasance muna zamne motar su ta lalace. Sai sun ka to da wata mota sun ka juya. Sun gama juya waɗanda suke ɗauke da su kenan. Sai shi ɗaya ɗan gidan yari sai ɗaya kikin ɗin bindiga ce. Wannan muke zargi sai ce ko shekarun sai sun kai halbin ga. Yanzu halbi na za su suna halbi a kaɗi na ga yaro wallahi ɗai ya liƙo da gudu. Shi na liƙo da gudu sai na ga gudana kalma ashe wan gara ka kalma a halbai ashe to halbin suna an kai.
Duk da yake ko da na isa wajen da lamarin ya auku tuni an kwashe su zuwa asibitin ƙwararru ta Sokoto inda da naje na tarar da wajen cike da jama'a da ƴan uwan waɗanda lamarin ya rutsa da su.
Yaya wannan al'amari ya faru?
Ni ya fito ne gida wallahi ya bugu bakin galka muna zamne yanzu ya hito da mashin ɗine ya ba mu naira 100 mun ga sai fara kai mun ga cewa Allah shi ke yi kullu ko nan ba mu tashi ba wallahi kullu sai ga labari ya zo mun ta an halbe shi ko yanzu ne ko mashin ne to ko yanzu tuna ake shi kwance sai ni shaye shi da kaina ni ce mun bari da yar shi gida na tabbatar da sun ga ta sai mun tore ne ga su da mun to asu kuma gashi na ce su ba ji ruta ko sai an halbe shi to fa sai mun ci da aibe
na tuntubi kakakin rundunar hukumar gidajen yari ta Najeriya a Sokoto akan lamarin to amma ya ce sai nan gaba kadan za su yi magana domin ko yanzu haka suna gudanar da bincike akai. To sai dai rundunar ƴan sandan jihar ta Sokoto ta tabbatar da faruwar lamarin a ta bakin kakakin rundunar Cordelia Mwangwe.
Yes, I confirmed the incident. There was a shootout around there. Yes, something happened there.
Ta ce hakika ina tabbatar da aukuwar wannan harbi a wannan wajen kuma abinda kuka ji ya faru. A don haka ne ma rundunar ƴan sanda ta tura jami'anta cikin shirin kota kwana a wajen a ƙarƙashin jagorancin mataimakin kwamishinan ƴan sanda domin tabbatar da wata rigima bata barki ba a wannan yanki. Yanzu haka dai ana nan ana gudanar da bincike kuma nan ba da jimawa ba za mu ba ku cikakken bayani sai dai ba kamar yadda wasu ke yayatawa ba. Ba fa jami'an ƴan sanda ne suka yi harbin ba. Yanzu haka dai unguwar ta kan wuri dinke take da jami'an tsaro har ya zuwa gidan haki a cikin shirin kota kwana a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar musamman saboda yadda jama'ar gari suka tunzura da faruwar lamarin. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu.
To Allah ya kyauta. Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa ta ce ta himmatu kan wani shiri na wayar da kan jama'a dangane da muhimmancin zaman lafiya. bayan rikice-rikicen da aka samu a jihar da makwabciyarta ta Benue sanadiyar takaddama tsakanin manoma da makiyaya. Daga Jos jihar Plateau ga rahoton da Zainab Babaji ta aika mana.
Shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar Nasarawa Umaru Tanko Tunga yace sun lura cewa gwamnatin jihar Nasarawa na kashe makudan kudade wajen taimakawa ƴan gudun hijira yasa suke buƙatar al'umma su zauna lafiya don kowa ya samu walwala.
A duk yadda muka kai da kiki juna da shuka maganganu na bala'i da fitina ba zai ja mana komai ba sai hasara. To majalisar dokokin Nasarawa sai magana akan wannan ta jawo kan hankalin mutane yadda za a yi a zauna lafiya a samu fahimta. Malaria zazzabi a Benue amma ciwon kai da amai da zafin jiki da zawo a Nasarawa. Mu abinda muka yi anan shi ne muna son da manoma da makiyaya su zauna lafiya a samu fahimta don a samu cin gaba. To kuma aka tara mana ƴan gudun hijira da namu da na Benue din. Gwamnati ta kashe kuɗi ana ta hasara abubuwan da ya kamata a taimake jama'a da shi bayi ba manoma a cikin daji sun firgita ba inda mutum zai zauna ya ci gaba da aikin nomansa saboda wannan rigima da yake ta same mu. Ai mu mutanen Nasarawa an tsora mana wahala ne, an tsora mana kaya ne, an samu madaukin marmara ba gamu bai mai kai kwal.
Shi ma mamba mai wakiltar Doma ta Kudu a majalisar dokokin jihar Nasarawa dangana a Koza James yace rikicin ya haddasa mummunan komo baya a yankin sa kasancewar suna makwabtaka da jihar Benue.
Ai an samu komon baya sosai don kuwa yanzu inda muke magana mutane diyawa kusan cikin dare an samu 70 da wani abu ba sa gidajen su. To ka san kuwa mutane manomi ne yanzu ana shirye-shiryen noma to baye ba zo na gida ba tana ta yi noma so zai affecting economic activities na area namu kuma da na kasa gabaki daya. Ashe kenan kuwa muna buƙatar a samu zaman lafiya don a samu a yi noman.
A halin da ake ciki kuma rahotanni na nuni da cewa ƴan sanda sun yi nasarar damƙe wasu mutane hudu da ake zargi da haddasa kisan mutane 73 a ranar 1 ga watan jiya a jihar Benue. Rahoton yace an damƙe mutanen ne a garin Tunga da ke jihar Nasarawa wanda suka hada da Alhaji Lagi mai shekaru 40 da Malam Mumune Abdullahi da Muhammad Adamu da kuma Ibrahim Sule waɗanda ake kuma zargi da kashe wasu jami'an ƴan sanda. To sai dai duk kokarin da nayi don ji daga bakin ƴan sandan ya ci tura domin kuwa na aike wa kwamishinan ƴan sandan jihar Nasarawa sakon karta kwana amma har lokacin da na hada wannan rahoto bai maido min da amsa ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Mun fa agogo anan cewa ke karfe 10 na safe ne da minti kusan 18 kai tsi ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin himma.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau kuma shirin ya yi kicibis ne da wata ƴan Najeriya da ta kwana shekaru sama da 11 tana zaune a ƙasar Burtaniya. Idan muka tsunduma cikin shirin za ku ji sunanta da kuma abin da take yi tun daga wannan lokaci a Burtaniya. Kawo yanzu da farko ga baƙon tamu domin ta gabatar da kanta da kanta.
Sunana Madina Muktar Rodo.
To Madina, tun yaushe kika zo ƙasar Burtaniya?
Na zo ƙasar Burtaniya a shekara 2006 lokacin ne na zo yin foundation ina business and humanities. Tun daga lokacin kuma na tsaya na yi degree na farko a business information system, sai na degree na biyu a management information system, sai kuma yanzu nake zurfafa bincike a MFIL a ɓangaren information security.
Turkashi, ai kin zama a Burtaniya yanzu kenan zamu ce.
Za ku iya faɗan haka.
To tun daga wannan lokacin ke yanzu ke muna lissafi cewa duk karatu ke nazari ke ta yi tun daga wannan lokaci har yanzu nan.
Eh to na samu kamar wasu lokuta da ba karatu nake ba gaskiya, ina kawai gaining like work experience aiki a gurare daban-daban. Lokacin nan amma aikin ba wai wani aiki bane wanda aka dade na ina yi, kawai dai aiki ne na in na samu break daga tsakanin kaman degree na farko zuwa degree na biyu, akwai dan lokaci kadan da ya bani damar yin wannan aiki.
Amma yanzu dai haka karatu yake?
Eh yanzu haka karatu nake ina zurfafa bincike a digirin digirgir.
Digiri na uku kenan.
Eh digiri na uku.
Amma ke ko me ya burge ki bayan ki na ɗaya kika na biyu kuma kina na uku yanzu nan baki koma gida da kika na ɗaya ki koma gida ke na biyu ke na uku ba duka kika na ɗaya na biyu na uku me ya baki shawa haka har kika ci gaba da wannan tuwa wannan matakin
daga farko dai da na gama digiri na farko na so in koma Nigeria amma kuma komawan gaskiya mahaifina ya bani shawara akan cewa ya kamata in tsaya in yi digiri na biyu a nan kasan ni ma dai da na zo na ƙara bincike akan course ɗin da nake so in karanta na digiri na biyu sai na ga cewa nan wurin sun fi a field ɗin da nake nema sun fi offering wannan digiri ɗin a nan kasan than in Nigeria.
Sake masu aure bayani wannan digirin da kika yi akan menene
ne? Shine akan management information systems ne na digiri din.
Yadda za a sarrafa bayanai.
Eh bayanai. Yanda za a yi tattalin su, yanda za a interpreting din su.
Za a fassara su.
Yawwa, yanda za a fassara su da kuma yanda za a gano yanda za a gano mafita daga matsalolin nan da aka sassamu.
To kina ganin ba irin wannan kwasin a Najeriya kenan?
A lokacin nan dai gaskiya da muka bincika ba mu samu takamamman gurin da suke wannan particular course din. Shi yasa ne zamana a nan wurin and that was in 2010. Yeah. A lokacin but na san yanzu an bincika ba za a rasa wurare a Najeriya da suke irin wannan course din ba.
To duk da yake dai baki yi karatun a gida Najeriya ba ki digiri na ɗaya na biyu gashi kina na uku amma na san ba za ki rasa masaniyan yadda karatu yake a gida ba.
Eh ba zan rasa ba kam saboda na yi secondary school.
To me karatun digiri to na makarantar secondary din menene za ki ce bambancin karatun gida da karatun a nan Birtaniya?
Gaskiya akwai ɗan bambanci a tsakanin karatun Birtaniya da kuma karatun gida Nigeria.
Misali?
Kaga lokacin da, kamar misali, lokacin da nake secondary school a can Nigeria, like yawanci koyarwa ake yi da baki babu, like akwai wanda za a koyar da baki da kuma a rubutu a kan pipa da sauransu. Amma kuma yawanci
babu da.
Yawwa, babu shi a aikace, babu ma na'urorin yin shi a aikace. Amma kuma nan gurin akwai na'urorin daban-daban da mutum za a iya koya mashi da shi kuma ya gani zahiri sannan kuma ya amfani da su.
To haka yake a jami'a ma?
Haka yake a jami'a. Eh haka yake a jami'a sosai ma. Yawanci komai is automated.
Yanzu kin ce to wani yayi sauki a ganin ki?
Gaskiya ni a gani na kasan Birtaniya ya fi sauki saboda yawanci duk wani bincike da mutum yake yi da kuma abubuwan da yake nema sai in ga na'urorin nan za su taimaki mutum samun ainihin abin nan da yake bincike a kai da wuri akan a gida a Najeriya. Saboda a gida Najeriya a zat lokacin nan dai da na yi karatun kuda ma a ce digiri dai na farko ko kuma na wanda na yi kafin shi. A lokacin gaskiya babu na'urori da yawa na neman information da mutum yake so.
No bayanan da za ka to kenan shi yasa ba kina jin shi yasa ba a yin waɗannan kusa-kusan a gida Najeriya? Saboda
eto as at lokacin dai da nayi karatun gani nake eh da would have been ɗaya daga cikin dalilan da yasa a lokacin nan ba a yi. Amma kuma yanzu mun dan matsa ko a gida Najeriya bayan na koko ma na ga cewa mun dan matso an dan samu ci gaba daga lokacin nan. Yanzu akwai ɗan na'urori kuma dai akwai koda ma dai wayar hannu ne wanda zai taimaki mutum gano wasu bayanai da mutum yake nema.
To a jiya Madina dakta nan domin ku lokaci ya daga mun hannu. Masu aure a tarayyar mu cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan hirar yanzu a madadin bakwar tamu Hajiya Madina Muktar Dodo da Julie Gresham da tare da sautin shirin ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Da musa shi ta karanta ga yin fulani. da fasa ta karga inji fulani
yanzu kuma sai sako nan da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakon farko yace salam VOA Hausa. Muna kira gwamnatin kasar Jamhuriyar Nijar ta gaggauta yin gyara a dokar kasafin kudin kasar na bana. Ganin yadda jama'ar kasar suke kokawa da kasafin kudin kasar saboda yanda ya takura wa rayuwarsu, ko ɗan kasar za su samu sakijin rayuwa. Gyara kayanka dai ba zai zama sauke mu raba ba. Daga Yakuji matar Abdul Abacha Machina Yobe. Dan Allah VOA ku gaya gwamnatin jihar mu ta Kano da ta gyara mana wutar NEPA a garin Dadin Kowa, karamar hukumar Doguwa. Da fatan wannan koken zai kai ga kunnuwan da suka dace su ji. Daga Hajiya Binta Women Leader Doguwa Kano. Sako na gaba na hadin gwiwa ne daga Salihu Isa Fana jihar Kebbi Najeriya da Haƙili na Allo Fana da Hamza Galadima birnin Kebbi. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Waiwaye dai adan tafiya ne inji masu karin magana. Ya kamata shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dubi halin da 'yan Najeriya ke fama da shi na tsadar rayuwa, wato tsadar abinci da sauran kayayyakin masarufi. Uwa uba ga tsadar man fetur. Muryar Amurka ku fada wa 'yan majalisun da ke kokarin maido da zaben shugaban kasa baya, da su sani cewa dubara dai ba ta daurin kaya. Tilas sai kun hada da igiya. Mai da zaben ku a sahun farko ba shi zai samu zabe ku ba. Daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta kasa reshen jihar Kebbi. Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi. Assalamu alaikum VOA. Kisan da dakarun sojan Syria suka yi na mutum 100 waɗanda basu ji basu gani ba a yankin Kurdawa abin takeici da Allah wadai ne. Daga Sufyanu Gumal Zangon Daura. Assalamu alaikum VOA Hausa. Mutsa gwamnatin Amurka lamba da dalibai da malaman makarantun kasar ke yi. Nake dauki matakin sauya dokar mallakar makamai yayi daidai ganin yadda 'yan bindiga ke halaka jama'a a kasar. Sako daga Sani Mai Lange-Lange Yalwaya Wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Angu malamin makaranta ya wuri.
To gaida amarya yanzu ga Nazir da labarai a takeici.
Jami'ai a Amurka sun ce an shirya mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai gana da jami'ai daga Koriya ta Arewa a farkon wannan watan, amma Koriya ta Arewa ta soke zaman tattaunawar duk da an kusa da fara ganawar. An shirya zaman tattaunawar ne a ranar 10 ga watan Fabrairu, yayin da Pence ya kai ziyara a Koriya ta Kudu domin bikin bude wasannin Olympic na hunturu a Pyeongchang, wanda aka fara a ranar 9 ga wannan watan. An shirya dai mataimakin shugaban kasar zai gana da Kim Yo Jong, yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong Un da kuma Kim Yong Nam, wanda yake shugaban kasar na jekanayika a waɗanda suke jagorancin tawagar Koriya ta Arewa. A yayin bikin bude wasannin, kamar yadda jaridar Washington Post ta ce, an shirya za a yi ganawar a fadar shugaban kasar Koriya ta Kudu da ake kira Blue House. Wata kotu a Bahrain ta yankewa fitaccen dan rajin kare haƙƙin dan adam Nabil Rajab hukuncin daurin shekaru 5 a gidan yari sakamakon rubutun da yayi a Twitter na sukar rundunar taron dangi da Saudi take jagoranta kan hari da jiragen yaki da take kaiwa a Yemen da kuma zargin cin zarafi da ake yi a gidajen yari. Laifukan da ake zargi shi da su sun hada da cin mutuncin makwabciyar kasa da kuma hukumomin gwamnati. Rajab ya taka muhimmiyar rawa a jagorancin zanga-zangar magoya masu rajin demokradiya a shekarar 2011 wacce ta mamaye fadin kasashe da ke yankin. Tun daga lokacin ya sha dauri a gidan yaro lokuta da dama. Haka kuma kafin yanke hukuncin na yau Laraba, tuni yana zaman daurin shekaru 2 sakamakon tsokacin da yayi a wata tattaunawa a gidan talabijin.
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu, amma a wannan lokaci idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu zo muku dauke da wani sabon shirin inda za mu bude layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan matakan da kuke ganin ya kamata a ƙara dauka wajen tabbatar da tsaro a makarantu musamman ma na kwana a Najeriya da ma sauran kasashe makwabta. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, za a iya garzawa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu madadin Nazir Ahmad Hausawa da Julie Levis Gershon su kuma injiniyan mu Thomas Mahmud Lalu ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka birnin Washington DC. Kada a nisa, ga shirin yau da gobe.